الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marice na talata 17 ko 19 ne 17 ga watan 5 wato watan Jumadal Ula a shekara ta 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 19 ga watan 11 a shekara ta 2024 miladiya idan ba manta ba darasinmu na ƙarshe mun fara karatu cikin suratul Muddaththir inda muka cike da ƙarshen aya ta 10 yau zamu tashi farkon aya ta 11 fadin Allah madaukakin sarki zarni wa man khalaqtu wahida kuma wannan shine darasinmu na biyu a cikin surar me Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim zarni wa man khalaqtu wahida وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد
وبنجي مدعوكين سركيتي ذرني كاليني أي أتركني برني ومن خلقته دواند نهل تشيشي وهيدا نيكتي ai hala kauni wahidan bale yace atafun alal maf'uli ko utifa alal maf'uli man khalaqtu dinna an yi adafin sa ne akan maf'uli nani aw maf'ulun ma'ahu ko kuma ya zama maf'uli ne ma'ahu wahidan kalmar wahid kuma halun ne hali ne na man din aw min damirihil mahdhur waɗansu malamai suka ce hali ne na shi wahidan a neman ka huwa wahidan na halice shi 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 ka tare da kowa ba waɗansu kuma malaman suka ce a shi wahidan ɗin hali ne na damirin ana mahzuf aizarni wa man khalaqtuhu ana wahidan kyale ni da wanda ni na halice shi ni kadai ba tare da kowa ya taya ni ba male yace ko kuma ya zamo damiri ne a hali ne na lamirin hu wanda aka shafe domin akan iya kaddara khalaqtuhu sai zama hu din nan damirin muttasil zai zama maf'ulin bihi to halin wahidan nasa ne male yace ai mun faridan bila ahlin wala mal abin nufi na halice shi shi kadai babu dukiya babu iyali to wannan shine halin da Allah ya halicce kowa ya zo duniya shi kadai babu dangi babu iyali to daga baya kuma duk abin da yake faruwa a wannan duniya to wa ake nufi da wannan man khalaqtu wahidan lalle akwai wani wanda shi ayat take nufi tare da cewa sifa ce ta kowa to amma dai akwai sababi shine male yace huwa kullu kafirin yughnihi Allahu bil auladi wal mali anan abinda ake nufi dukan wani kafiri da Allah ya bashi wadata ta dukiya ya bashi wadata ta yaya wal jahi kuma ya bashi wadata ta alfarmar duniya fatabattara ko fatubtiruhu ni'matu sai wannan ni'ima ta sa masa girman kai da takama waya takabbar ya rinka nuna ji da isa anil imani gabaran yin imani مثل الوليد ابن المغيرة المخزومي كمر وليد ام مغيرة المخزومي وند دا يوم ما لمن تفسيري سكتي آير تاسو كني أسندية سا انغاني كو وداك الله سبحانه وتعالى ينا مغانا نيدشي شيكما ساك مفهم ونا ابني دا ايكتا الامام ابن كثير يكي چوا يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث ubangiji madaukakin sarki yana magana ne dan jan kunne ga wannan kazamin bawa allazi an'ama Allahu alaihi wanda Allah ya masa ni'ima bi ni'amid dunya da ni'imomin duniya amma fa kafara sai ya kafirce bi an umillahi da ni'imomin Allah wa baddalaha kufran ya musanya su da kafirci wa qabalaha bil juhudi ya fuskance su da jayayya bi ayatillahi ta hanyar tirjewa ayoyin Allah wal iftirai alaiha da kuma kire akan su wa ja'alaha min qawlil bashari har yake cewa ayoyin Allah din nan ba ma maganar Allah bace kirkirar dan adam ce an gane ko ubangiji madaukakin sarki ya fada qutila thumma qutila kayfa qaddara thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar fa qala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlul bashar daka ibnu kasir yace wa kad addallahu alayhi ni'amahu anan Allah yana kidan ya masa ni'imomin da ya masa ne haythu qala tun daga inda yace zarni wa man khalaqtu wahida ay kharaja min badani ummihi wahdahu la mala lahu wala walada ya fito daga cikin mahaifiyarsa shi kadai babu dukiya babu yaya thumma razaqahu Allahu ta'ala sai daga baya Allah ya azurta shi to shine Allah yace kyale ni da shi mana ba zai gagare ni ba duk abin da yake takama da shi na dukiya ba ni na bashi ba duk abin da yake takama da shi na yaya ba ni na bashi ba to wannan kalma ce tauhidiyya kalma ce da Allah yakan yi amfani da ita sau da dama dan jan kunne dan razanarwa ko kai ne mutum kace a kyale ka da wani kuma an san kafi shi ai kaga wani sako kake isan masa na tsoratarwa kamar yadda Allah yakan ce wa zarni wal mukazzibina ulin na'amati wa mahilhum qalila zarhum yaqudu wa yalabu hatta yulaqu yawmahum alladhi kanu yu'adun ko yawmahum alladhi yu'adun ko yawmahum alladhi fihi yus'aqun da akwai a qur'ani to da ka ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kyale ni da shi da ka waja'altu lahu malan mamdudan na bashi dukiya mai tarin yawa ai wasi an kasiran mai yalwa kuma mai yawa wa banina shuhudan kuma na bashi yaya shuhudan rayayyu haka waɗansu malamai suka fassara mana shi kowa bi baya yi da bai taba mace masa ba akwai mutumin da zaka ga Allah bai bashi haihuwa ba kwata kwata wannan wani abu ne daban akwai kuma wanda zaka ga Allah ya bashi yayan amma kuma suna mutuwa ba sa zama wannan ma wani abu ne daban akwai kuma wanda zaka ga Allah ya bashi yayan kuma yayan ba wanda ya taba mutuwa shi ba a taba masa barin ciki ba akwai kuma wanda Allah zai bashi yayan amma yayan sai Allah ya baza su a duniya ya zama kowa sana'arsa tana nesa da inda uban yake sai kaga baya jin daddadin yayan bambancin sa da wanda bai haihu ba kadan ne domin yana daga cikin amfanin haihuwa duk wani motsi da zaka yi na neman taimakon yaya ya zama suna nan to idan ya zama ga yayan ka haifa amma kuma duk ba sa tare da kai wancan an jefa shi Lagos wancan an jefa shi Kwatano wancan an jefa shi Burkina Faso kai kuma kana Kano to Allah ba abinda bai iya ba to amma shi wannan cikin ni'imar da Allah ya masa ya bashi yayan rayayyu sannan kuma mazauna gida wannan ma yana daga cikin cikan ni'ima a ce yayanka duk suna kewaye da kai in yaya mata ne duk ba a aure su an bar garin da su ba duk suna garin ku kwana ɗaya biyu wata ta danyo ma dabge ta zo gaishe ka kwana ɗaya biyu ita ta zo mijinta ya zo wannan zaka yi ta ganin gata idan mutum ya tsufa irin wannan hali to yana cikin gata in yayansa ne maza duk suna kusa da shi wasu ma duk gidan da a gidansa yayyanka musu wajen zama kuma duk suna zaune da safe su zo su gaishe shi in za su fita kasuwa da yamma ma su biyo in akwai wani dan abun kwadayi su taho masa da shi su suna yi yayansu suna yi matansu suna yi da yawan mawadata suna son wannan ni'imar amma ba kowa yake samun ta ba zaka ga da yawan mawadata in suka tashi gida sai su yi katan fili sai su gina wa yayansu to amma yayan sai su ki zama da yayan suna zama amma da duniya tai duniya sai aka daina zama sai kaga ko aure ka je yi sai a tambaya a gidansu yake zaune an ce eh a gidansu yake zaune ba za a bashi ba saboda tarbiya ta ja da baya sau da dama a wannan zaman akan samu sabani da iyayen ko a wayi gari mahaifiyarka tana fada da matar ko tana kishi da ita ko a wayi gari mahaifinka yana fada da matarka yana kishi da ita to wannan yasa da yawan iyaye in za su bada auren yayansu in sun ji a gidan za a zauna sai su kiyada kuma da yawa zaka ga mawadata idan sun yi wa yayansu irin wannan gidajen sai su ki sai su fita su je su yi nasu daban a nesa to wannan wata ita ma jarabawa ce mai zaman kanta a rayuwa to amma shi wannan mutumin da ake magana akan sa ubangiji yayi masa 19 ta arziki ya bashi kudi ya bashi yaya ya bashi yayan kuma mazauna kusa da shi shine ma'anar wa banina shuhudan a wani kauli na malamai malai ce ay yashhaduna majami'an nasi li wajahatihim abin nufi suna zuwa inda mutane suke tattaruwa saboda alfarmarsu a wata kaulin kuma aka ce yashhaduna almahafila wa tusma'u shahadatuhum suna zuwa wajen taro in ma za su tafi su wannan yayan tare suke tafiya wannan ma wata ni'ima ce mai zaman kanta yayan nasa kuma aka hada kansu akwai yayan da zaka ga cikin su daya uwa daya uba daya ma ba a ga maci inda wani yake wani ba zai zo ba to su wannan Allah ya hada masa kansu komai ma tare suke yi in biki aka gayyaci daya duka za su raka shi in daya ne bai da lafiya duka za a gansu a asibiti in daya ne yake aikin gona duk za a tare a gonarsa sai an gama sai a tafi tawani wannan shine ma'anar wa banina shuhudan a wani kauli na malamai to wannan kuma yafi sanya kwarjini yafi sanya haiba su kansu in suna tafiya taren in an gansu sai a ji tsoron su ba za a iya taba daya daga cikin su ba dan an san an taba dayan su kamar duka aka taba ba za su kyale ba irin abin da ayin annabi yaqub suke yi bayan sun batar da yusuf da dan uwansa bunyamin duk inda za su je su 11 suna tafiya tare an gane koko su 10 to shine lokacin da za su je kasar misra zuwa na biyu sai shi annabi yaqub ya ba su shawara to yanzu in za ku tafi ku rabu kar ku tafi tare ya bani ya la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqa malamai suka ce wata dabara ce ta annabi yaqub yana guje musu kambun baka yaya 10 mazazar kowanne lafiyayye masu kama da juna da an gansu an ga yayan mutun daya to wani sai ya jefe su da kambun baka wannan sai ya ja su lalace to shine sai ya ce idan za ku shiga kasar misr kar ku shiga ta kofa daya ko karkasu bi su bucan daya ya bucan uku su yi can to sai ku raba hankalin makiya ba za su ankara da ku ba ballantana har wani abu ne kambun baka ya cutar da ku to daka dai su waɗannan yaya na walid ibn al-mughira ubangiji ya ce da su shuhudan mana mahalarta قال مجاهد ابن جبر yace لا يغيبون با safakuwa duk inda kaga dayan zaka ga sauran yan uwa ai huduran indahu suna tattare a gaban ubansu la yusafiruna bitijarat ba sa yin tafiya ta kasuwanci daidai da daidai bal mawalihim wa ujra'uhum yatawallawna zalika anhum sai dai bayin su bararrun bayin su da suka yanta da kuma yaran su masu musu kwadago su suke jibintan lamuran su cikin haka wa hum qu'udun inda abihim ko da yaushe zaka tara suna zaune gaban baban su yatamatta'u bihim uban yana jin dadin ganin su domin duk lokacin da kaga danka tare da kai wannan yana dada faranta maka rai wa yatamalla bihim kuma ubangiji baban su yana jin dadi da buri da ganin su wa kanu fi ma zakarahu as-siddi kama yadda imamu suddi ya ambata inji ibn kathir wa abu malik da abu malik da asim ibn umar da asim dan umar ibn qatada dan qatada yake salasata ashara adadin su su 13 ne an kira su banin wanda kalmar banin tana nufin yaya maza kaga ya nuna a cikin su babu me babu mace inda ta akai aulad zarni wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu lahu auladan to sai zama mata da maza domin lafazin aulad yana nuna cakudedeniya tsakanin yaya maza da yaya mata kamar yusikumullahu fi auladikum kaga ana nufin cakudedeniya tsakanin mata da maza amma idan aka ce ibnu jam'in sa abna ko banin to ana nufin yaya maza zuyina linnasu hubbu shahawati minan nisa'i wal banin almalu wal banuna zinatul hayati dunya yaya maza ake nufi yaso da dama idan Allah zai fadi ni'ima ta fuskar yaya sai ya fadi maza saboda falalar da maza suke da ita akan mata walir rijali alaihinna daraja ba wai dan ana nufin mata bai wasu ba ni'ima bace su ma ni'ima ce amma in za a yi magana na first class din ni'ima cikin yaya to yaya maza ne a gaba an gane ko wanda kuma cikan ni'iman shine Allah ya hada maka duka ya zama kana da matan kana da mazan وقال ابن عباس عبد الله بن عباس يتي ومجاهد ده مجاهد يتي كانوا 10 سو 10 ني ا وتر واير ا وتر واير انتي سو 13 ني وهذا أبلغ في النعمة ابن كثير يتوانا يافك ومتك تفسك النعمة وهو إقامتهم عنده شين يزم سنة تارد بابنسو سنة زونة دشي سنة رأيوة تارد شي وبنجد يتو وما حد له تمهيدا كما نشمفت آمس دكا شمفت آوى أي وسعت له في العيش والعمر والولد نفات آمس شكين رأيوة نفات آمس شكين أبو مور رأيوة سنن كما نيلوة آمس شكين آي آي داك رأيوة سا bata cikin kunci ta kowace fuska ga yawan yaya ga kuma abin da za a yi wa yaya hidima da shi domin wani lokaci Allah sai ya baka kudi amma babu dan da zaka kashe wa kudin kai ta Allah Allah ka samu dan da zaka kashe wa kudin babu kaga wannan jarabawa ce wani lokaci kuma sai ya tara ma yayan amma ya gama ka da talauci ga yayan kana ji kana gani amma kuma su ne ma kukan yunwa ka rasa inda zaka sa kanka ga koshi ga kwanan yunwa kenan daka shi dai bai da wannan matsala ta fuskar yaya da kuma ta fuskar abin da za a dauki dawainiyar yayan da shi shine ma'anar wa mahattu lahu tamhidan ay wasa'atu lahu fil aishi wal umri wal waladi ibn kasir yace ay makantuhu min sunufil mali wal asasi wa ghairi zalika na bashi dama ta fuskar nau'ukan dukiya da na hore masa wal asasi da tarkacen kayan rayuwa wa ghairi zalika da ma wani haka bisa ga san zuciya irin na dan adam thumma yatma'u an azida kuma duk da haka so yake in kara mai domin ka'idar dan adam duk abin da aka bashi na duniya baya isassa baya isassa shi yasa a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law anna libni adam wadiyan min zahabin labtaga salisa wala yamla'u fahu illa turab a wani hadisin yace man humani la yashba'an طالب علم وطالب دنيا wancan hadisin na farko da aya ce ma aka shafe ta ita ce a madadin alhakumu takasur a inda alhakumu take anan take sai aka cire ta sai aka kawo alhakumu bisa ga ka'idar manan sak min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha ubangiji yace law anna libna adama wadiyan min zahab da duniya za a raba ta biyu a rarake ta a maida kowane bangare rami kuma a cika shi da zinari a dauka a baka sai ka ce ya Allah karo na uku wannan dabi'ar dan adam ce wala yamla'u fahu illa turab ba abin da yake cika bakin dan adam ya hana masa buri sai kasar kabari idan kaga dan adam ya daina buri to mutuwa yi amma duk tsufa duk girma indai za a ga wata hanyar samu dan adam sai ya kai jikinsa wajen haka dan adam yake haka dabi'arsa take wannan shine majority an gane ko kuma manzo Allah yake masu zari biyu ba sa taba koshi duk mutumin da gaske ilimi yake nema to mai neman ilimi baya koshi da ilimi to haka nan mai neman duniya duk mutumin da yake neman duniya baya taba koshi da ita in kaga an ce an koshi daga ilimi an koshi daga duniya ga masu neman su nema na gaskiya to sai dai in mutuwa ce to shine Allah yake thumma sannan bayan haka yatma'u yana tsammani da fatan an azida in masa dadi an gane ko fa aba an yakhda'a dan haka yaki lil yayran qafa lil imani daga imani bi dani talaban li ziyadati al uluwi war rif'a fi qaumihi dan neman girma da daukaka a cikin mutanansa shi al walid ibn al mugira kamar yadda malaman tafsiri da yawa suka ce da shi ake dattijo ne a makka to amma yana gudun ya san gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallama domin yana zuwa wa annabi hira har annabi ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama mutanen baka suna gudun sa amma shi ya fahimci manzo Allah akan gaskiya yake sakon da yazo da shi gaskiya ne da haka yakan zama jikin sa wata rana sai ya tafi hira wajen annabi to su kuma mutanen makka ba sa jin dadin wannan suna ganin kamar da haka zai musulunta to shi ma kuma ya fahimci gaskiyar amma ya san in ya musulunta wancan girman da suke bashi za su daina bashi to shi kuma a madadin ya rasa girman duniya ya gwammace ya ki imani ko da zai zama makaskanci a lahira indai girman sa na duniya zai tabbata wanda kuma ba matabbaci bane ba abinda wannan yake nunawa shine da yawan mutane Allah ya musu ni'ima kuma ya nuna musu gaskiya amma me yasa suka ki zama gaskiya wata manufar su ce ta duniya wata buƙatar karan kansu ce ta duniya ta hana su ko dai girma da ake bashi in shehu ne ana tara hadaya ana kawo masa ziyara yanzu idan ya bar harka ta bata ta sufanci, ta ɗariƙanci, ta san zuciya, wacce ya gane ba daidai ba ce, to ai girman sa ya zube. Kila daman gadaye a gidansu, ana ce masa halifa halifa, an gane ko? To yanzu idan ya bar wannan ba shine halifan ba, dole sai dai ya sauka daga kujera wani ya hau, an gane ko? Kuma yana tunanin to ku kuma yanzu Ahlus Sunna in ya dawo wajen ku, ku kuma ba irin wannan tsarin a wajen, ba bautar da mutane. Shi kuma ya ginu ne akan mutane su yi masa hidima, wannan shine abin da aka koyar a ɗariƙa. Hidima, hidimtawa shehunnai, hidimtawa waliyai, sama da hidimtawa Allah, sama da hidimtawa addini. Shi yasa duk wanda ɗariƙanci ya ratsa shi, ya kama shi, zaka ga taba addinin ba shine matsala ba, amma taba ɗariƙar, taba shehu shine matsala. Ana bani labarin wani shehi a wani ƙauye, aka ce aka samu wani ya zagi annabi, sai mutanen garin duk suka hada kai suka ce to mu aje duk bambancin da ke tsakanin mu zo mu yaki wannan wanda ya zagi annabi. Da aka zo wajen shehin aka ce to shehu ga abin da yake faruwa, ku zo ku taimaka. Sai ya ce ai kuma an zagi shehu Tijjani, ba ku ce komai ba. Lokacin da aka zagi shehu Tijjani, ku me kuka yi? To ka kalli wannan fahimtar kaddara. Shehu Tijjani waliyin Allah ne, jikan manzo Allah ne, kaza da kaza da kaza. Yanzu har ya kai a hada shi da annabi, in an zagi annabi a ce an zagi Shehu Tijjani, da haka ba za ka rama ba. Shehu Tijjani na mukhtalafun fihi ba, duk wani shehun dariqa ba, ba sai Shehu Tijjani ba, duk wani shehun dariqa mukhtalafun fihi, an yi sabani akan sa. Kuma ba mu ƴan izala ne muka yi sabanin ba, ijunan su ne suka yi sabani. Yanzu Shehun Tijjaniya, dan Tijjaniya, yadda yake ganin girman Shehu Tijjani, ba ya ganin girman Sayyid Abdul Qadir, balma baya zikirin Sayyid Abdul Qadir, shi ne Shehu Tijjani. Balma shi Shehu Tijjani ne da kaida tariqa Tijjaniya yake, in ya karbi nasa kai ya karbi na wani, shi kaga akwai sabani a ciki. Shehun Shazaliya baya Tijjaniya, ko ba haka ba? Shehun na Kashabandiya baya Arusiya, baya Akbariya, baya Kalwatiya, kowace da shehun ta daban. To kaga wannan an yi sabani akan sa, mukhtalafun fihi. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa muttafaqun alaihi ne. Yanzu ka tafi wajen mukhtalafun fihi ka bar muttafaqun alaihi, ina tunani a cikin wannan? Ina tunani a cikin wannan? Dudaka da yawan mutane san girma da wani abun duniya da suke samu yakan hana su bin gaskiya. Wannan zahirar, wannan matsalar akwai ta a cikin dan adam. Sai kai kokari, kai ka roki Allah ya tsare ka da ita. Kada neman wani girma ya sa ka nisanci gaskiya, kada neman wani abun duniya ya raba ka da san gaskiya ko bin gaskiya. Kuma waɗanda suke yi sai ka tausaya musu, ka roka musu Allah ya gane da su suna da rabon ganewa. Amma wallahi da yawan su ba wai gaskiya ce ba su sani ba, abinda suke tunani ne in suka bugar gaskiya za su rasa abinda suke samu. Wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattafu min ardina, sai in muka bi shiriyar da kazo da ita Muhammad, ba wai shakka muke akan ba shiriya bace, amma nutakhattafu min ardina, za a kwace mana kasar mu. In mu ne sarakuna za mu zama ba mu ne sarakuna ba, in mu ne masu fada aji za mu dawo ba mu fada aji, za a yi mana tawaye. Shi ne Allah ya ce kad na'lamu innahum la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadhibuna, ba sai zai ƙarya kake ba, sun san gaskiyar ka. Walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadu. Dudaka dai Ibn Kathir yake cewa thumma yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida,
kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wa istakbar.
Ubangiji yace kalla ay la uziduhu ala zalika, ba zai yu ba, ba zan ƙara masa ba akan abin da yake a kai. Saboda ka'idar Allah, in yi maka ni'ima ka gode maka, shi ne yake ƙari. To tunda an yi masa ni'ima ya ki ya godiya, maganar ƙari babu ita. Wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid daka bazan masa kari ba inji Allah to wannan ma al ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab sakon bai takaita akan sa ba ya shafi kowa duk wanda Allah ya masa ni'ima ya gode to al bishirin sa kari zai biyo baya amma duk wanda Allah ya masa ni'ima ya kiye gode to ba za a kara masa ba an gane ko wannan ka'ida ce gaman miya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to tunda shi ya saba wannan ka'ida kaga batun ai masa kari bai taso ba daga kalmar kalla bi ma'ana la uziduhu ala zalika li'annahu azhara kufrahu wa adama shukrihi ubangiji yace bazan masa kari ba bisa ga haka saboda ya fito da kafircin sa a fili da kuma kin godiyarsa innahu kana li ayatina anidan lallai shi ya kasance mai taurarewa ga ayoyinmu ayoyi anan ana nufin alqur'ani kalmar anid ala wazn fa'il amma bi ma'ana mufa'il ay mu'anid an gane ko anid sifa ce amma mu'anid ismul fa'il ne daka anan a madadin ismul fa'il ne sai aka kawo sifa wacce ta dullu ala luzum shi ya kasance ko da yaushe mai gaddama ne da ayoyin Allah mai taurin kai ne ga ayoyin Allah an gane ko ubangiji yace sa'urhiquhu sa'udan da sannu zan tirsasa masa sa'udan wahalhalun rayuwa an gane ko shine wala in kafartum inna azabi la shadid da sannu zan tirsasa masa wahalhalun rayuwa ai sa'ukallifuhu sa'udan ai mashaqqatan min al'azabi tazdadu fi kulli yawmin su'ubatan zan kara masa kunci na nau'ukan azaba idan da yana zaune lafiya in tayar masa da hankali idan da ƴaƴan su ne masa biyayya yanzu su bijire masa idan da kansu a hade yanzu in tarwatsa su idan da ana cikin yalwar rayuwa yanzu kuma in kwace arzikin in bar ƴaƴan amma babu abin da za a ci to Allah ba inda bai iya ba in yi maka kaki ka bi to shi kuma ya san hanyoyin da zai biye maganin ka waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da sa'urhiquhu sa'udan kalmar sa'udu suka ce wani dutse ne mai wahala hawa a cikin wutar jahannama domin ita wutar jahannama gidan kurkuku ne a cikin ta kuma akwai nau'uka na azaba bayan kunar wuta da ake sha akwai ruwa tafassashe wanda a cikin wutar shi ma bangaren sa daban wa in yastagifu yughafu bima'in kalmuhli yashwil wujuh akwai abinci na kaya wanda shi ma nau'i ne na azaba in dan wuta ya ji yunwa sai a matsa masa a ce ya ci wannan wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un an gane ko to da ire-iren waɗannan to haka nan akwai wani katotan dutse mulmulalle mai wahala hawa babu matattakala kuma babu tsanin hawa cikin azabar da ake wa dan wuta bayan ya sha kuna watan wani lokacin sai a tasoke yasa a kawo shi gindin wannan dutsen a ce hau kuma an san ba zai iya hawa ba kuma ana dukan sa da guduma irin ta wuta wala hum maqami'u min hadid kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha awatu ayar kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha to daka ubangiji madaukakin sarki yana nau'antawa yan wuta azaba a cikin wutar daka kalmar sa'ud wasu malamai suka ce wani dutse ne mai wahala hawa a cikin wutar jahannama za a tirsasa masa ya rinka hawansa kuma ba zai iya ba da haka wannan ma azaba ce mai zaman kanta shine malai ya ce aujabalan min nari ko kuma sa'ud din wani dutse ne na wuta yus'adu fihi za a ke hawa kansa a cikin wuta thumma yuhu yas'adu fihi thumma yahwi abadan za a tirsasa masa ya rinka hawa din in ya hau kuma a ce fado haka za a yi ta masa azaba hau fado an gane ko da daka Allah madaukakin sarki yace sa'urhiquhu sa'udan al-imam ibn kathir yake cewa kalmar sa'urhiquhu sa'udan sakhratun fi jahannama wani dutse ne a cikin wutar jahannama ruwaya daga Qatada daga Abdullahi dan Abbas yace yushabu alaiha al-kafiru ala wajhihi ana jan kafuri akan dutsen akan fuskar sa yawma yushabuna fi an-nari ala wujuhihim zuku masa sakarto akan wannan dutsen na sa'ud ake jan fuskokin su ana dade ta ana koke ta wa qala suddi yace sa'udan صخرة ملساء في جهنم يكلف أن يسعدها دوسي نيم المللي شاففي أشموت جهنم وان بيد ما تتاكلا بيد مكاما زائكي ترسى سامسا أشموت جهنم أشيسي ياهو إمام مجاهد يتي سأرهقه صعودا صعودا يتي أي مشقة من الأذاب إمام قتادة يتي أذابا لا راحة فيه أذابا يتي ديوة باب هوتو أشكين تألا يسليم wakila wani yace me ya ja masa haka ku lura da kyau duk lokacin da qur'ani ya fadi wata azaba sai ya fadi abin da ya jawo ta kamar yadda duk lokacin da qur'ani ya fadi rahama sai ya fadi abin da ya jawo ta domin so ake yi in azaba ce kai ma ka guje mata shi wancan ya riga ya fada ciki to yanzu kai mai sauraro me amfanin jin labarin dan kai ka guje karka fadi karka fada ciki to yaya za a yi kuma ka iya gujewa baka fada ba sai an gaya maka abin da yake jawo a shiga cikin ta me yake jawwa a shiga sa'ud sa'urhiquhu sa'udan to shine bayani zai zo ubangiji yace innahu fakkara wa qaddara saboda shi yayi tunani kuma yayi lissafi irin nasa na dan adam dai hankali irin nasa na kafirci mali yace fakkara fima yaqulu fil qur'ani yayi tunani game da wani irin suka zai wa qur'ani wani irin yarfa zai wa qur'ani wani irin bace zai wa alqur'ani الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم wanda yaji daga annabi sallallahu alaihi wasallam mana yaji qur'ani daga bakin manzo Allah abin ya kayatar da shi ya burge shi to amma kuma baya so saboda shi kafiri ne to kaga sai ya samu wani abin da zai soki abin dan ya aibata shi kuma dan ya hana mabiyansa su bi wanda wannan ma yana daga cikin dabi'u na shugabannin bata in ya gane gaskiya kuma shi bai shiri zuwa gare ta ba to sai ya san wata bakar magana ko wani kage ko shari da zai wa gaskiyar dan shi ya samu hujja a zuciyarsa ta shedan wacce za ta rinka rarrashin sa domin ita zuciyar gaskiyar kullun za ta rinka tsikarin sa a zuciyarsa to amma da me zai rinka rarrashin zuciyarsa in ta tsikare shi tace ga gaskiya baka bu ba to sai ya kirkiro wannan to sannan kuma dan ya samu abinda zai wawantar da hankulan mabiya su mabiya ba su da dogon tunani duk abin da aka dora su akai akai suke tafiya musamman waɗanda suke biyayya kurman biyayya biyayya a makance biyayya da babu ilimi babu hujja babu dalili kawai ɗan kala shehu ne shehu ya ce an gane ko to shine Allah yake wa izlam ya tadubihi fa sayquluna hadha ifkum qadim in dai da mun ba su shiri zuwa ga qur'ani ba to sai sun soke shi sai ce wannan ai tatsuniya ce da daddiya ai wannan asatirul awwalina ne in huwa illa sihirun yusar in huwa illa qaulul bashar to da sauransu to shine shi ma sai yayi tunani a nasa tunanin to ni da wace kalma ya kamata in soki wannan qur'ani wa qaddara sannan ya shirya abin da zai fada fi nafsihi a cikin zuciyarsa zalika game da haka ubangiji ya ce fa kutila sai muka tsine masa ailu ina wa uzziba aka tsine mar kuma aka yi masa tanadin narkon azaba kaifa qaddara ta yaya yayi irin wannan mummunan tunani gurbataccen tunani ala ayi halin kana taqdiruhu kuma ta yaya ne ya samu wannan natija ba natija ce mai kyau ba domin duk tunanin da zai bayi zuwa ga kazagi Allah duk tunanin da zai bayi zuwa ga kai fada da gaskiya duk tunanin da zai bayi zuwa ga kai adawa da sakon da manzo Allah ya zo da shi Allah wadaran wannan tunani da haka shi yasa Allah madaukakin sarki yace mun tsine masa ta yadda yayi irin wannan bar gurbin tunani thumma qutila sannan aka sake tsine masa kaifa qaddara ta yaya yayi irin wannan tunani thumma nazara to sannan ya bude ido yayi duba thumma abasa wa basara thumma sannan abasa ya turbine fuska wa basara sannan kuma ya bude ido yayi duba duba na tsanaki amma dan yin sharri ba dan hakaito alheri ba ba kuma dan aikata wani abu wanda yake mai kyakkyawan sakamako ba sai Allah ya ce mai
fa qala in hadha illa sihrun yufar in hadha illa qawlul bashar sa uslihi saqar wa ma adraka ma saqar لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر
الإمام ابن كثير يقول في القرآن هنا سئل عن القرآن يا فتاة قمد القرآن لو كتن دعاك يمسى تنبايا قمد القرآن ففكر يتناني ماذا يختلق من المقال abinda zai kirkiro ya fada na magana wa kaddara ay tarawwa sannan ya dan yi jinkiri kafin ya fada fa qutila kayfa qaddara sannan aka tsine masa ta yadda yayi irin wannan shiri da wannan jinkiri thumma qutila kayfa qaddara ay du'aun alayhi wannan thumma qutila kayfa qaddara din ita addu'a ce a gare shi ma'ana Allah wadaransa Allah ya tsine masa ubangiji subhanahu wata'ala yake masa wannan fata to sannan kuma ya sunnanta ko ya shar'anta dukkan wanda ya karanta Qur'ani in yazo nan idan ya fadi wannan zai zama tsinuwa ga shi wancan wanda ake nufi kuma nazara ay aada an-nazarata wat-tarawwi ya sake duba ya sake yin tsanaki kuma abasa ay qabada baina aynayhi sannan ya turbine fuska ya hada giran sama da ta kasa wa qataba wa basara ay kalaha sannan kuma ya turbine fuska kuma adbara sannan ya jada baya wastakbara yayi girman kai ai sarafa anil haqqi ya juya wa gaskiya baya waraja alqahqara ya tafi da baya mana yake karbar da gaskiyar mustakbiran yana mai girman kai anil inqiyadi lilqur'ani gabaran mika wuya ga alqur'ani fa kale yace in hadha illa sihrun yusar ba komai bane wannan qur'ani face sihrun dabo ne tsafi ne yusar da ake hikaito shi ake rawaito shi anis sihri ko anis saharati daga matsafa ay hadha sihrun yanquluhu muhammadun an ghairihi abinda yake nufi wannan tsafi ne da wal iyazu billahi wai annabi muhammadu yake karbowa daga wajen wasunsa na matsafan da suka gabace shi mimman kana qablahu ko mimman qablahu wadanda suka gabace shi wai hakiki anhum kuma yake hakaito shi daga gare su ibnu kasir yace wali hadha qala saboda haka ne sai Allah yace shi yace in hadha illa qaulul bashari wannan maganan mutun ce mana qur'ani ai laisa bi kalamillahi ba magana Allah bace ibnu kasir yace wa hadhal mazkur wannan wanda ake nufi a cikin wannan siyakin ayoyi fi hadha siyaki wannan jerin gwano na ayoyi huwa alwalid ibn almughira almakhzumi shine alwalid dan mughira almakhzumi ahduru asai quraish la'anahu Allah daya daga cikin shugabannin quraishawa Allah ya tsine masa yace wa kana min khabarihi abinda ya faru na labarin sa shine fi hadha dangane da haka ma rawahu al-Awfi an ibn Abbas abinda Imam al-Awfi ya rawaito daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yadda kala ibn Abbas yace dakhala al-Walid ibn al-Mughira ala Abi Bakr ibn Abi Quhafa Walid dan Mughira ne wata rana yaje wajen Sayyidina Abu Bakar dan Abu Quhafa ta fasalahu anil Qur'an ya tambayi Sayyidina Abu Bakar game da al-Qur'ani falamma akhbarahu bayan an Sayyidina Abu Bakar ya masa cikakken bayani gamsashe game da Qur'ani kharaja ala quraishin sai shi kuma ya dawo wajen quraishawa fa kale yace ya ajaban ya ku abun mamaki lima yaqulu ibnu abi kabshata mamakin abin da dan gidan abu kabshata yake fada mana qur'ani ya fara masa tasiri kamar zai musulunta ibnu abi kabshata suna nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi abu kabshata din shine al-haris ibnu abdul uzza Al-Haris ibn Abdul Uzza shine mijin nana Halimatu Sa'diya wacce ta raini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shi mijin nata Al-Haris ibn Abdul Uzza ane masa alkunya a ce da shi Abi Kabsha to shi kuma kaga tunda matarsa ta shayar da Annabi yanzu ya zama baba ga manzo Allah ta fuskar me shayarwa to Larabawa sau da dama sukan ce da Annabi dan gidan Abi Kabshata ma'ana sukan jingina shi ga mijin babarsa ta shayarwa ita ce Halimatu Sa'diya shine abin da yazo cikin hadisin Abu Sufyan hadisin Hiraqal lokacin da Abu Sufyan ya fito daga fadar Hiraqal shi da wanda suke tare da shi bayan Hiraqal ya tattauna da su ya musu tambayoyi game da Annabi shine sai Abu Sufyan yake cewa da wanda suke tare da shi laqad amira amru ibn abi kabshata yace kai lalle al'amari ya maganin sa zamu iya dakatar da shi a karkashin a kankanin lokaci amma ga manya ma tsoransa suke sazo a masallacin Imam Ahmad amma a White House na America a kaza manya-manyan kasashe ana magana haka kaga ai abin zai bada mamaki ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana Makka da Madina a lokacin musulunci bai wuce Makka da Madina ba amma manyan daulolin duniya suna shayin sa labarinsu ya je masa labarinsa ya je musu irin Farisa irin Rome irin abin nan Masar da sauransu wannan manya-manyan kasashen wanda sune super powers a wancan lokaci. To daka dai shi Walid ibn al-Mughira bayan yayi sayyidina Abubakar tambaya game da Qur'ani, Abubakar ya bashi amsa gamsasshiya, sai abin ya dan fara kama zuciyarsa. Da ya fito majalisar Quraishawa kafirai, sai yake bada labari yace kai lallai akwai abun ban mamaki cikin abin da dan gidan Abu Kafshata yake karantarwa shine Qur'ani. Fa wallahi ma huwa bi shi'rin, na rantse muku da Allah wannan magana ta sa ba waka bace, wala bi sihirin kuma ba sihiri bane, wala bi hadhi min al-junun kuma ba sumbatin hauka bane, wa inna qawlahu la min kalamillahi, wannan magana ta sa wallahi magana Allah ce. Falamma sami'a bi dhalika an-nafaru min quraishin, to yayin da quraishawa suka fara jin irin wannan maganganun sun fara fitowa daga bakin Walid ibn al-Mughira, sun san zai yi ya musulunta. An gane ko? To abin sai ya fara ba su tsoro, domin idan ya musulunta to kuma kafirci ya kare, domin ire-iren waɗannan in suka musulunta to duk abin da suke a kai na bata sun karya shi, kuma musulunci zai samu ƙarfi da musuluntarsu. To daka itamaru sai suka shirya masa makirci, wa qalu suka ce da shi wallahi la in saba al walidu, suke fada ijunansu, in walidu ya karkata ya bar addinin gargajiya ya shiga addinin Muhammadu na musulunci, la tasbuwa quraishun, duk quraishawa ma za su koma. Kalmar sabi'a su a wajensu shine karkacewa, wai a wajensu idan ka musulunta sai a ce ka karkace, daka su a wajensu addinin su shine miƙaƙe, musulunci kuma shine karkata. Daga nan ne suke cewa annabi da sahabbai sabi'awa, allazina sabau bi ma'ana malu an dariqi qaumihim. An gane ko? Daga sabaa yasbu ne bi ma'ana malu yamilu. To falamma sami'a bi zalika Abu Jahl, yayin da Abu Jahl ya samu wannan labari na abin da Walid yake shirin yi, Ibn Hisham, Abu Jahl dan Hisham, kala sai yace ana wallahi ukfikum sha'anahu, ni na rantse muku da Allah zan muku maganin sa, ku banni da shi. Shi Abu Jahl shi ma babba ne a Quraishawa, daka shi yana iya tunkarar Walid dan Mughira ya gaya masa maganganu, saboda shi ma babba ne kamar sa. Sai yace to ku kyale ni, na san makircin da zan masa, bari ku ji makircin da zai shirya masa. Fan talaqa hatta dakala alaihi baitahu, Abu Jahl ya taho har sai da yazo gidan Walid dan Mughira ya shigo. Fa qala lil Walid, sai yace da Walid dan Mughira, alam tara ila qaumika, baka ji abin da mutane suke faɗa a gari bane game da kai? Kad jama'u laka sadaqa, wai gashi can sun tara ma sadaka, kika ji wani makirci, wai gashi can sun tara ma sadaka. Fa qala, sai yace alastu aktharuhum malan wa waladan, ban fi su kuɗi ba? Yanzu ni kamar ni a ce kaga mai kuɗi kace ka bashi sadaka, kaga mulakanta shi. Da haka yazo masa ta wannan sigar, yace to ga mutane can dai sun tara maka kuɗi sadaka. To shi kuma sai yace kuɗin me, sadakan me, ni ban fi kowa kuɗi ba, ban fi kowa yawan ƴaƴa ba. Fa qala lahu Abu Jahl, sai Abu Jahl yace ya tahaddathuna, ai suna labari ne annaka wai kai, inna ma tadkhulu ala ibn abi quhafa, wai kana zuwa gidan Abubakar ne, shine ibn abi quhafa, mahaifin sayyidina Abubakar, alkunyarsa shine Abu Quhafa, amma sunansa shine Uthman. An gane ko? Shi kuma Abubakar sunansa na gaskiya shine Abdullahi, da haka sunan Abubakar na gaskiya Abdullahi ibn Uthman. To amma shi ma Abubakar din alkunyarsa ta boye sunansa, a madadin Abdullahi sai a ce da shi Abubakar, mahaifin shi ma alkunyarsa ta boye sunansa, a madadin Uthman sai a ce Abu Quhafa. To daka Abu Jahl yace mutane suna labari ne a gari wai cewa abinda yasa kake zuwa gidan dan Abi Quhafa Abubakar kenan, litusiba min da'amihi, dan kwadayin abincinsa ne yake kaika. To Abubakar attajiri ne, ana yin abinci baki suna zuwa abokai ana ci. To sai suka ce ai wannan zuwan da kake raraka ce take kaika, zuwa kake dan ka ci abinci, kaga sun dauko hanyar su raba su, saboda shi zai fusata yace to na daina zuwa, domin mawadaci in yazo gidan dan uwansa mawadaci ya ci abinci karamci ne, zumunci ne, ba talauci bane, ba bukata bace, ba kamar talaka ne yaje gidan mawadaci ba. To daka shi in talaka ne yake zuwa gidan mai kuɗi cin abinci, duk gorin da za ka yi masa ba zai daina zuwa ba, saboda bukata ce. A ba shi ko wancan karamci ne, hira za a yi in an zo ana dan hiran nan, a dan zo da soye a ci. Daka wannan soyen shi ma ba bakon abu bane, akwai a gidansa. Daka yanzu da an masa karamin wulakanci ba zai sake zuwa ba, saboda shi ma yana da shi. to da haka yace to mutane dai sun ce an gano ka abin da yake kai ke gidan Abubakar kwalan da makulashe ne kwadai ne fa qala al-walid sai walid yace a kad tahaddasa bihi ashirati da gaske ne mutane na suna faɗa wannan magana mana yana so ya tabbatar sai yace fala wallahi la aqrubu ibnu abi quhafata yace to in haka ne na rantse maka da Allah daga yau ba ni ba Abubakar ba zan sake zuwa gidansa ba to da mun su abin da suke so kenan su raba tsakanin Abubakar saboda inda shi saboda inda zai je wajen Abubakar to maganganun alheri yau da gobe hasken imani sai ya shiga zuciyarsa to da haka da sun raba su to wannan communication gap din in an samu shikenan magana ta kare to abinda wannan yake nuna maka zama da mutanen alkhairi yana sa alkhairi ya shige ka ko ka sani ko baka sani ba sannan idan ana so a shigan maka da sharri farko a raba ka da mutanen alkhairi da ka rabu da mutanen alkhairi to kofar sharri ta samu damar shiga jikinka da haka dukkanin mutumin da yake son alkhairi gare shi ko ga wani nasa zai zama abokin mutanen kirki musahabatul akhyar idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum ولا تصحب الارض فتردى من الردي kamar da mai zuhudi ya fada in kana cikin mutanen kwarai ko kana cikin mutane to ka abokanci mutanen kirki domin kirkin su sai na so ya shiga jikinka baka sani ba amma karka abokanci mutanen banza sai ka wayi gari ka zama tantirin mutumin banza baka sani ba saboda inna taba'a yusraqu min at-taba'i ita dabi'a tana shiga jikin mutum ba tare da ya sani ba shi yasa manzo Allah ya bamu misali na abokin zama na gari da kuma abokin zama bata gari abokin zama na gari zama da shi kamar zama da mai turare ne ko dai ka siya ko ya baka kyauta ko kuma ko baka siya ba ko bai baka kyauta ba ka ji kanshi mai dadi dan dai ba a isa a hana ka jin kanshin ba to kaga dai ba a asara kenan a cikin me zama da mutanen kirki amma mutumin banza zama da shi kamar zama da mai zigazigi ne ko dai wuta ta taso ta sauka a tufafin ka ta kona ka kaga asara ce ko kuma ka tashi kana kaurin hayaki kaga asara ce ko ka tashi ka bata rigarka kaga asara ce ma'ana dai duk babu riba shi yasa manzo Allah wani hadisi yace la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqi kar kai abokantaka sai da mutanen kwarai kar ka bari wani ya ci abincinka sai mutumin kirki saboda riba ce mutumin kirki ya ci abincinka to abincin ya narke a jikinsa ya samu energy zai je aikin kirki lada bi zaka samu ladan ya ci ya koshi ya fita daga yunwa ladan wannan karsashin da ya samu kuma ya je abin alheri to wannan dai da ire-iren sa da aka sai suka yi kokari suka shiga tsakani suka raba yace walabna abi kafshata kai daga yau ma shi kansa dan abu kafshatan bazan sake zuwa wajensa ba domin yana zuwa wajen annabi yana zuwa wajen abubakar yana zuwa wajen umar kuma shi a lokacin ba musulmi bane ba amma dattijo ne amma kame fada a jini mai kudi ne yana da yaya kudin sa ya gadan masa da alfarma yayansa sun gadan masa da tsaro domin yana daga cikin alfalun yawan yaya ka wuce wargi kowa tsoro yake ya taba ka domin bataliyar ka ta sauka a kansa shi mai yawan yaya in an taba shi ba sai ya je wajen yan sanda ba yana da nasa a gida baya bukatar yan kato da gora a unguwa duk gidansa kowa dan kato da gora ne ko da wasa baka isa ka shiga gidansa ba to wannan yana daga cikin hanyoyin da iyayenmu da kakanninmu suka samu wa da kansu tsaro a da a da gida daya sai ka samu akwai yaya 20 30 maza duka kuma duk an musu aure kuma a gidan suke kuma kowa da ko da babu wata ko kara yana da fatanya zuwa gona shi yasa su a da sai su bacci ba su rufe kofar gidansu mun rayu a ƙauyukan da irin waɗannan gidajen ko ina kofa ce ka shiga ta wannan kofar kai doguwar tafiya ka fice ta can amma barawo baya shiga ya shiga man da ya shiga daga kofar farko akai masa ihu kan yaje ta ƙarshe an rufa shi an tara shi matan gidan kadai in mazan suka ce mu ba sai mun fito ba ku ku fita wallahi sun gama amma yanzu muna ganin kamar wayewa ce kai kadai daga kai sai matarka sai ƴaƴanka biyu namiji da mace sai kare sai doguwar ta katanga kuma doguwar katanga kai take wa kalubale shi barawa ba ta yi masa kalubale shi haura ta zai amma kai ne matsala in wuta ta fara ci a gidan kai ba za ka iya haura katangar ba amma duk muna ganin tsaro muke samu wa kanmu shi gaba ne irin na mai hakari jiya da a ce rayuwar mu za ta koma irin ta da duk wasu abubuwan da suke faruwa a yau da an daina su to da ka dai shi Walid ibn al-Mughira yana takama da yawan ƴaƴansa, yana takama da dukiyarsa, da haka yana ganin babu wani abu da zai shiga masa gaba. Yace wa ma qawluhu illa sihrun yu'sar, to anan ne sai ya barambara mazzance, sai yace kai maganan ma da Muhammadin yake faɗa ai sihiri ne kawai da yake hakaitowa daga mutanen baya, tsafi ne, dabo ne. Kaga da ya faɗi alheri, yanzu kuma ya juya ya koma me sharri, sakamakon me? Sakamakon zuga da mummunan aboki. Mummunan aboki ya canja masa tunani a kankanin lokaci, ya masa makirci. To shine sai ya faɗi wannan kalma. Ibn Kasir yace fa anzalallahu ala rasulihi zarni wa man khalaqtu wahida, wannan shine sanadiyar da Allah madaukin sarki ya saukar da waɗannan rubdugun ayoyi dan ya mayar masa da martani. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida har izwana. Ubangiji madaukakin sarki yace kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kayfa qaddar ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يسر إن هذا إلا قول البشر وما يتي ونن باكو ما يبني فاتي ما غنى تيت البشر متن أنغاني كو شيني الله يتي ولقد نعلم إنهم يقولون إنما يؤلمه بشر سي الله يتي لسان الذي يلهدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين yace ba komai bane qur'ani ai magana ce ta wani mutum. Albashar anan an sa masa alif da lam, suna nufin wani mutum a Makka. Akwai wani mutum da suka jefa annabi da cewa shi yake koyawa annabi qur'ani, to kuma sai akai rashin sa'a, shi kuma mutumin ba balaraban asali bane, shi kuma qur'ani larabcin asali ne, pure arabic ne, garanti gangariya grama. To taya za a yi baubawa ya koyar da me? Ya bo ya koyar da yaran asali. Yanzu kamar a ce ne Inyamuri zai koyar da kai Hausa. Wannan abin zai bada mamaki ko? A ce kai Bahaushe ne, ga karin magana ga komai, amma sai a ce da kai Inyamuri ne ya koyar da kai, wani cine duniya a cikin sabon gari. Wani izan wata ne a cikin sabon gari. To kaga wannan ga mai hankali ya san ƙarya ne. Abin tambaya shi ya aka Inyamuri har ya iya wannan Hausa? Har zai koyar da wani kuma ya zo ya gawurta faqidu shay'i la yu'tihi, wanda bai da abu ba ya iya bada shi. To wannan ba komai bane, rikicewar kwakwalwarsu ne wajen sai sun soki gaskiya, sai suka koma soki burutsu. Idan kiyayya ta rufe wa mutum ido, to in zai yi sukan ma sai kaga yayi yabo bai sani ba, domin lokacin da suke so su soki annabi ba su san kuma a lokaci guda yabansa suke yi ba. In kun ce wani ne ya koya masa, kuma sai aka bincika aka ga wannan wani ƙarya ne, yanzu yabo ne ko suka? Yabo ne, ma'ana kun dada tabbatar da abin da ya faɗa na cewa magana fa ba ta mutum bace, ta Allah ce. An gane ko? Malai ya ce kama qalu inna ma yu'allimuhu basharun, kama yadda suka faɗa a wata ayar cewa ai mutum ne yake koyar da shi. Aw yaquluna munasiban lil hali, ko kuma su faɗi wani abin da ya dace da haka. Shine sai Allah ya ce sa'uslihi sa'uslihi saqar, kale ni da shi zan shigar da shi wutar saqara, ai udkhiluhu zan shigar da shi. Kalmar saqar suna ne daga cikin sunayen wutar jahannama. Jahannama tana da sunaye da yawa. Jahannama sunanta ce, lazza sunanta ne, hudama sunanta ne, kuma kowane suna akwai ma'anarsa, kuma ma'anar tana tattare da ita. To anan kalmar saqara zamu ji meye ma'anarta. Wani aiki ne daga cikin ayyukan da wutar jahannama take wa mutum in an sa a cikin ta. Shi aikin shine saqara din. An gane ko? Shine Allah ya ce sa'uslihi saqar. Sai ya ce wa ma adraka ma saqar, waye sanar da kai me ake nufi da saqara? Malai ya ce ta'zimul li sha'niha, wannan tambaya ce dan kambabawa. To sai Allah ya ce la tubqi wa la tadhar, abinda ake nufi da saqara wacce ba ta ragewa kuma ba ta bari. Mu lura da kyau, akwai bambancin wutar duniya da wutar lahira. Ko da ta wannan fuska, duk yadda akai gobara a duniya, komin karfin wutar sai ka je ka tarar wani waje bata ci ba, ta tsallake, sai ka tarar wani kuma ta fara ci ta rage. To ita wutar lahira ba ta haka, ba ta ci ta tsallake, kuma in ta fara ci ba ta bari. Duk abin da ta fara ci sai ta cinye shi duka, kuma in ta dauko ci tun daga farko sai ta kai har karshe ba tsallaka. Shine ma'anar saqara. An gane ko? to kama kamalla za Allah yace kalla innaha laza wa ma adraka akalla innaha laza nazza'atan lishawa ita wutar jahannama na daga cikin ayyukanta ko sunayenta laza to me laza sai Allah yace nazza'atan lishawa mai cire sha'awa appetite da ake faɗa ko yanzu akwai duk dan adam Allah ya masa sha'awa da sha'awan ne kake ganin abinci ya burge ka kaci idan aka cire wannan sha'awar kana ganin abincin ba zai burge ka ba ba za ka ci ba shine wani lokaci idan mutum bai da lafiya sai yake maka bai da sha'awa ga abincin ai masa komai mai dadi amma ba zai iya ci ba saboda an cire sha'awar appetite kamar yadda suke faɗa a yaran likitanci to da haka ubangiji subhanahu wataala yace yana daga cikin ayyukan wutar jahannama akwai wajen da kawai akwai aikin da take na cire sha'awar dan adam ta cire maka sha'awar abinci ta cire maka dukkan wani sha'awa na wani abu mai dadi tabarka haka to ko da wannan aka baka ya isa azaba ballantana bayan wannan kuma akwai wata azabar to haka nan akwai hudama kalla la yumbazanna fil hudama wa ma adraka mal hudama sai Allah yace narul lahil muqada allati tattali'u ala al-afida ita kuma hudama suna ne na wutar jahannama amma ita kuma wani aiki take aka kira ta da suna hudama saboda ita aikin cin zuciya take da an jefa ka kawai ita wannan hudama aiki na hudama shine ta nufi zuciyarka ta je ta kona zuciyar ita ba ruwanta da ta ci kai ko ta ci kafa ko ta ci cinya a'a zuciya kawai Allah ya saita ta cewa je kike kono nan wajen to duk inda kaji an ce ana konarsa a jikin dan adam ma'ana wajen sensitive area ne waje ne mai tasiri taba shi a jikinka yana da tasiri yoko a duniya ai mun sani zuciya ai ba wasa bace ba ciwon zuciya yana daga cikin mafi hadarin ciwuka cikin ciwukan da idan mutum ya kamu da shi to sai dai abu a hankali ba a ce ba a warkewa ba amma duk lokacin da ya mutu kuma ba abin mamaki bane ciwo ne ko bai kwantar da kai ba amma a kowane lokaci cikin ƙasa da sakan sai ka iya barin duniya shine sai ka ji an ce mutum ya fadi ya mutu da an je sai a ce zuciya ce heart attack ne saboda hadarin zuciya to da haka zuciya ko a lahira in za a yi mutum azaba akan yi targeting ɗinta saboda an san tasirin ta a jikin dan adam da kuma hadarin ta ga duk wanda ta samu matsala Allah ya tsare mu to da haka dai Allah ya ce wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar malai ce ai la tubqi shay'an min laham wa la asab illa ahlakathu bata barin komai na nama ko jijiyoyi sai ta halakar thumma ya'udu kama kana sannan a sake maka sabuwar halitta ita kuma ta sake ci innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab mana duk lokacin da ta kona jikin naka bayan bata bar maka komai ba bayan bata tsallake komai ba to kuma take za a sake kera ka kuma ta sake ci a kera ta sake ci a kera ta sake ci babu ragewa la tubqi wa la tadhar an gane ko to shine ma'anar la tubqi wa la tadhar sannan ubangiji yace lawahatul lil bashar me koke mutum ko suke shi ta mai da shi kamar allo lafazin lawaha ay allati tusawwi tusayyiru allazi tahriquhu kal lawhi wacce take mai da abin da take konawa ya koma kamar allo ta suke shi ta goge shi ta feke shi shine ma'anar lawahatul lil bashar zata mai da dan adam kamar allo kiban nan taka ta zabge ta ta sirirantar da kai ta mai da kai silinda wannan shine ma'anar lawahatul lil bashar malai yace muhriqatul li zahiril jildi mai kona fata ta waje an gane ko alaiha 19 to sannan kuma a tattare da ita akwai mala'iku guda 9 ai 19 haka ne ka karanta alaiha 19 mala'iku guda 19 ne suke kula da ita malai yace malikan na mala'iku malakan na mala'iku hum khazanatuha su ne masu tsaranta wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru ubangiji yace ba mu sanya masu tsaron wuta ba kadai sai mala'iku yan adam ba sa tsaron wuta aljanu ba sa tsaron wuta kadai masu tsaron wuta mala'iku ne wanda mala'ikun nan Allah ya faɗe su alaiha mala'ikatun ghilazun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yamuru mala'ika daya kadai zai iya tsaron wuta jahannama duk abin da ke cikin ta saboda girman sa da ikon da Allah ya bashi. Amma dan Allah ya ƙara azaba ga ƴan wuta ya ninninka, sai da ya sa mala'iku guda 19 tare da ɗaya fa zai iya, kamar mutum ne dan sanda ɗaya zai iya kamo shi, amma sai a turo mota ƴan sanda. Me hikimar? Dan ni a wahal da shi, domin idan an zo in kowa zai mare ka, kaga in ɗaya ne ya zo mari ɗaya zaka sha. Amma yanzu da suka zo ɗin nan kowa sai ya kai duka, to kaga so ake kaji a jikin kaji a jikinka, kowa ya taka ka da takalmi kaji a jikinka, kowa ya fuzge ka kaji a jikinka. To da ka ƙara adadin na daga cikin hikimar shine dan a ƙara azabar na ɗaya kenan. Na biyu, dan shi kansa sanya adadin ma wata jarabawa ce Allah yake so ya yi ta tun a nan duniya, kamar yadda yake wa maj'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru, bamu sanya yawan su ba sai dan mu dada jarraba kafirai. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa mala'ika ɗaya kadai yana iya daukar duniya da fukafikin sa ya kife ta. To amma in haka ne, ya za a yi kuma a ce mala'ika 19 ne zai tsaran su a wuta? To sai suka dawo suna cewa, to Muhammadu kai da kace mala'ika ɗaya zai yi kaza, to me yasa 19? Me amfanin 19? To amfani na farko dan a ƙara musu azaba, amsa kenan. Amfani na biyu, dan su ƙaryata kuma azabar ta dada tabbata. An gane ko? Za mu ji abin da ɗaya daga cikinsu yake faɗa na tsaurin kai da taurin kai da rashin mutunci. Ya ce wa mutanensa lokacin da ayat ta sauka, ya ce, to Muhammadu ya ce mala'ikun da su za su tsare mu a wutarsa in an sa mu guda 19 ne. Sai ya ce, to kar ku damu, ni zan ji muku da ɗaya, ku ku san yadda za ku yi karo-karo ku ji da 18. A wani ƙaulin ma ya ce, ku ƙyale, ni zan ji muku da 10. Shi yana takama da sadauki ne, ya ce ni zan ji da 10, ku raba 9. To kaga an gudu ba a tsira ba. Abinda ake so din daman yayi na kafirci a danƙe shin yayi. Shi Allah madaukakin sarki in yana so ya kama ka, tarkon da yake dana ma dan kadan ne. Yanzu kaga maganar alƙibla, manzo Allah yana kallon Baitul Maqdis, sai Allah yake dawo ka kalli gabas, ma'ana ka kalli Ka'aba. Me laifin in an yi sallah ana kallon Qudus din? Ba Allah ne yace ba? Ba matsala. To me hikimar da yasa yace a dawo? Saboda ya san wasu za su yi taurin kai ba za su dawo ba. Ya san wasu wannan juyawar da za a yi shine sanadiyar kafircewarsu, ko za su ƙara kafirci akan wanda suke akai. To shi kuma ya dana musu tarko, saboda yayi alƙawarin sai ya cika wutar jahannama. Kar ka dauka da aka ce sai an cika wutar jahannama sai ka aikata babban zunubi kamar shan giya, kamar shirka. Allah ya ce kai ka ki komin kankantar abin zai iya ja maka shiga wutar jahannama. Shine Allah ya ce, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta alaiha illa lin'alama man yattabi'ur rasula mimman yanqalib ala aqibai. Bamu cunje alqibla ba sai dan mu fito da ilimi a sani, a gane suwa za su bi annabi, a gane suwa za su kimansa. Illa lin'alama man yattabi'ur rasula mimman yanqalib ala aqibai. Da ka dai Allah madaukakin sarki ya sanya adadin mala'iku masu tsaron wuta ya zama fitina. Fitina da ma'anar jarrabawa, domin alfitina bi ma'ana al-iqtibar wal imtihan. Da haka Allah ya ce, alaiha mala'ikatu alaiha 19, mala ya ce malakan na mala'ika, wahum khazanatuha ko hum khazanatuha, wanda kuma su ne masu tsaron ita wutar jahannama din. Sai Allah ya ce, wa ma ja'alna ashaban nar
illa يشاء
Ubangiji ya ce wa ma ja'alna ashaban nari, ba mu sanya masu tsaron wuta ba, ai khazanatuha, masu dakon jiranta, masu kula da dukkan wanda aka sa a cikinta, shine ma'anar ashaban nar. Illa mala'ika, face mala'iku, ai fa laysu minal bashari, su ba yan adam bane. Wa malakun wahidun, mala yace mala'ika ɗaya kadai, minhum, daga cikin su, aqwa min ahli dunya kulliha, yafi duk mutanen duniya karfi baki daya. Amma tare da haka sai Allah madaukakin sarki ya sanya guda 19, to sannan guda 19 nan fa gilazun shidadun, masu tsananin karfi kuma masu kaushin hali. Wa ma ja'alna iddatahum, ba komai yasa muka sanya adadin su ya kai 19 ba, illa fitnatan, sai dan jarrabawa, balalan, dan batarwa, lilladina kafaru, ga kafirai. Mala yace bi an yaqulu, ta yadda za su ce lima kanu 19, dan me za su zama 19? Ubangiji madaukakin sarki ce liyastayqina alladhina amanu, liyastayqina alladhina utul kitab, mu ko mun yi hakan ne dan waɗanda muka ba littafi su dada samun yaqini, ai alyahudu sune yahudawa, su gane sidiqan nabiy, gaskiyar annabi, fi kaunihim 19 almuwafiq lima fi kitabihim, domin da aka ce mala'ikun da ke tsaron wuta 19 ne a Qur'ani, ai haka ma yake a cikin At-Taura. To da a ce Qur'ani ya ce 18 ne, Yahuda sai su ce to Qur'ani ƙarya ne, domin At-Taura 19 tace. To amma dan Allah ya dada tabbatarwa da Yahudawa cewa Qur'ani ma daga Allah ne, ya so da dama.